This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60. Sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin FM na radio amfani, Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalon, Niya da kuma murya Arewa. Kuma masu na'urar computer idan suna son kama mu kai tsaye ko duk lokacin da su ga dama suna iya kama mu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Litini 4 ga watan Mayu. Da fatan an waye gari lafiya. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Sarfil Hashim Gumel da ma sauran abokan aiki ke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku wannan shirin na wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kwasa, ga dan mutanen Gumel da kanun labarai.
To, ɗaruruwan 'yan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa. Magajiyar garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka, Stephen Rowling, ta ce an kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka sa a yankin. An ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzar rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a Nepal.
To, madalla, kanun labaran kenan. Bayan labaran duniya, za mu nufi jihar Borno ne domin mu ji yadda aka kame wani da ake tuhuma cewa yana agazawa 'yan Boko Haram, sannan a babban birnin tarayya kuwa sun shiga halin wayo na Allah ne game da man fetur.
Ba mai a mota ina zaka je, wani abubuwan nan dole ka bari ka rufe.
Abokin aiki na kuma Ibrahim Ka Almasi Garba ya tattauna da Professor Balarabe Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello, wanda yanzu haka yana na Amurka wajen taron kwararru na kiwon lafiya.
Duk yadda mutum yake dai ba yanda zaka ce ka san komai da komai.
Sa'ilin nan muna dauke da shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa Ahmed, amma fa duk waɗannan sai kun cika kullu labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Ɗaruruwan 'yan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa da ke kudu maso gabashin Najeriya. Mayakan ƙungiyar Boko Haram ne dai suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba. Hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki mata da yara su 275 zuwa sansanin Malkoho da ke yankin Yola domin ba su kulawar iko a kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka gaza musu. Wani jami'in sansanin ya ce yawancin yaran ana ba su kulawa kan rama da rashin samun abinci mai gina jiki, 21 daga cikin su kuma ana ba su kulawa domin ciwon da suka ji a dalilin harbinsu da aka yi. Mafi yawancin matan da kungiyar Boko Haram ta kama suna amfani da su ne wajen bauta da kuma kariya. Jami'ai sun ce suna ƙoƙarin su gano inda mata da yaran suka fito domin babu alamun sun fito ne daga inda aka ajiye 'yan matan nan sama da 200 da aka sace a garin Chibok a shekarar da ta wuce.
Magajiyar garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka, Stephen Rowling Blake, ta ce an kawo ƙarshen fitan dare da aka sa a yankin. Duk da yake masu zanga-zanga sun gudanar da gangami a ɗakin taron da ke garin na Baltimore, sai dai ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka sun soki wannan dokar hana fitan daren da aka sa a yankin na Baltimore. Jim kaɗan da bayyane ɗage wannan dokar, gwamnan jihar Maryland Larry Hogan ya ce sojoji da 'yan sanda su 400 da aka kawo yankin na Baltimore domin samar da zaman lafiya sun fara komawa biranen da suka fito. Sai dai ya ce dokar ta ɓaci za ta ci gaba da aiki ne har sai sojojin gaba ɗayansu sun koma daga inda aka ɗauko su domin zuwa Baltimore su yi aiki. Amma shagunan da aka fasa aka kwashe musu kayayyaki lokacin zanga-zangan an gano sun buɗe jiya Lahadi. Kullum waɗannan shaguna ya tura mutanen yankin shiga cikin halin wayo na Allah domin sun kasa samun da yawan abubuwan buƙatun yau da kullum. Garin Baltimore ya ƙara shiga halin cikin ruɗu da damuwa ne ranar Litinin da ta gabata, wato ranar da aka binne shi Gray Freddy, lokacin ne da aka yi tahomu gama tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda wanda ya kai aka kame har mutane 200, wasu kuma 'yan sanda suka samu rauni daban-daban a lokacin.
Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Be away.
an ƙara samu wasu mutane hudu daga baragwazin rassassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumin magegeza ƙasar da aka yi a Nepal, ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa. Yan sanda sun faɗa a jiya Lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso gabashin babban birnin ƙasar Kathmandu. Ma'aikatan agaji dai sun fitar da rahoton ceto mutane guda uku a garin Sindhfulchaw da ke yankin arewa maso gabashin birnin Kathmandu. Amma jami'ai sun ce kwanaki 8 bayan gagarumin girgizar ƙasar, tsammanin samun ceto wasu mutane na gushewa, kuma adadin masu mutanen da suka mutu zai haura 700 da aka yi kiyashi a halin yanzu. Har yanzu ba a san inda dubban mutanen suke ba, ciki har da mutane 1000 da suka je ƙasar ziyara daga Turai.
Mutane 10 ne su ruwa yayi gaba da su a cikin tekun Baharum da ke da mahada a ƙasar Libya a cikin kwanaki 2 da suka gabata. Wannan dai daga cikin mutane 4800 inda aka ceto ne masu kokarin tsallakawa zuwa wato kasashen Turai. Sun koyi kokarin tsallakawa ne bayan da lamari ya lafa kwanan nan. Su dai waɗannan da aka ceto din an kai su tashan jirgin ruwan Italiya ne, yayin da wasu kuma aka kai su tsibirin Lampedusa, duka a cikin ƙasar ta Italiya, sai dai wasu kuma an kai su Sicily da Calabria. Masu gadin gabar tekun na Italiya suka ce an ceto ɗaruruwan 'yanci rani daga cikin jiragen ruwa 16 a jiya Lahadi, wanda yanzu adadin na waɗanda aka ceto ya kai 3,700. Mahukuntan ƙasar Italiya suka ce ganin yadda yanayin ya sauki, ana sa ran hakan ya ƙara adadin 'yanci rani daga 20,000 zuwa 30,000 fiye da adadin da aka samu a shekarar ta gabata.
Kungiyar kare rajin haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta ce tana da kwakwarin shaida cewa rundunar taron dangi da Saudi ke jagoranta ta yi amfani da bom ɗin da Amurka ta ƙera, wanda aka haramta amfani da shi a yaƙin da ake na Yemen. Sai dai bom ɗin an ƙera shi ne domin ya fashe a sama, inda zai rarrabu ya zama ƙananan bumabumai wanda zai rufe yankin mai girma. Za su iya saka masu fararen hula shiga cikin halin hatsari, musamman ma idan ƙananan bumabumai suka faɗi ƙasa ba tare da sun fashe ba. Da yawa yara kan iya ɗaukar bom ɗin a matsayin abin wasa. Ƙungiyar rajin kare haƙƙin bil'adama ta ce suna da hoton bidiyo da hotuna da suke nuna cewa an yi amfani da irin wannan bom ɗin kan 'yan adawar Houthi a birnin Sana'a da ke kudu maso yammacin Yemen. Amma ƙungiyar ta Human Rights Watch ta ce ba ta da wani bayani akan mutanen da suka mutu ta wannan dalilin bom. Jami'ai dai sun ce ma'aikatar tsaro ta Amurka, wadda aka fi sani da Pentagon, tana ɗaukar duk mutuwar farar hula a Yemen da muhimmanci ƙwarai da gaske, kuma tana duba wannan rahoto da ƙungiyar Human Rights Watch ta fitar. A shekara ta 2008 ne aka haramta amfani da irin wannan bom ɗin a duniya, amma ƙasar Saudi Arabia da Amurka da Yemen ba su saka hannu akan takardar yarjejeniyar ba.
To, labaran duniya kenan kuka saurara. To, Borno faro takon daga jihar Borno, inda wakilin Harun Dauda ya aiko da rahoton da ke cewa an kame wani mutum da ake tuhuma yana baiwa 'yan Boko Haram gudunmawar abinci da man fetur. Ga dai Haruna.
A yammacin jiya na rundunar sojan Najeriya ta fidda sanarwa na cewa ta kame wani mutum da take zargi da kai wa 'yan kungiyar Boko Haram abinci da kuma man fetur. Sanarwar ta ce ta kame wannan mutumin ne a wani ƙauye da ake kira Dabar Shata da ke garin Baga a jihar Borno, sakamakon irin sa masa ido da hukumomin sojan suka yi. Sai dai sanarwar ba ta bayyana sunan wannan mutumin ba, kuma ba a faɗi ko dan asalin ina ba ne. Sai dai har ila yau sanarwar ya kuma ƙara da cewa rundunar sojan ta kuma sake gano wasu mata da ƙananan yara har su 260 a wani ƙauye da ake kira Chalawa da ke har Adamawa, wanda suka ce an kubuto da wannan matan ne sakamakon arangoma da hukumomin sojin suka yi da waɗannan mahara, wanda suka ce yanzu hakan ma suna kyautatan cewa wasu maharan sun arce ne da ciwon asashen bindiga, wasu kuma da dama sun halaka. Suka ce yanzu hakan ma ana shirin mai da su garuruwan su ne, wato a madagali, bayan tantance su da hukumomin tsaron suka yi. Sanarwar na cewa wasu matan sun gaya musu cewa sun gudu ne daga garin nasu na madagali lokacin da waɗannan mahara suka kai musu hari, wanda kuma aka kame wasun su. Suka ce sai ɗaya daga cikin maharan ya rasa ranshi lokacin da suke musaya wuta tsakanin su da jami'an tsaron. Sannan wasu daga cikin waɗannan mahara sun gudu da harsashen bindiga a jikin su, sanarwar da cewa suna nan suna ci gaba da farauto su. Har ila yau dai sanarwar da mai magana da yawun rundunar sojan Najeriya Major General Chris Olkolade rattafa hannu na cewa ɗaya daga cikin mutanen da ake taimaka musu wajen gudanar da wannan ayyuka, wato wani ɗan ƙungiyar 'yan banga, ya samu rauni kuma sun gano makamin nan da ake kira machine gun da arburusai masu yawa da motocin hawa da mababura wanda suke kyautatan cewa 'yan ƙungiyar Boko Haram ɗin ne ke amfani da su. Ya ce za su ci gaba da gudanar da sintiri a wannan daji na Sambisa don ci gaba da tsakuro waɗannan 'ya'yan ƙungiya da ya ce sai cin kawo ƙarshen su. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To mun gode Haruna, kai kuma ka je da nisa don shirin mu na hantsi, za ka sake dawo muna. A babban birnin tarayyar Najeriya kuwa, wato Abuja, mutanen birnin ne ke yaba a yazaki na ƙarancin man fetur. Hassan Maina Kaina na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A halin yanzu ina gidan mai na Mega Station da ke kan hanyar Murtala Muhammad, kuma ina tare da wasu gashin mai. Ya sunan malami?
Sunana Lawal. Mai gaskiya yana da karanci a garin nan, don mun nan gurin tun karfe 8 na safe muke nan gurin muna neman mu sha mai. A bisa halin neman da muke masa ma nan gurin, duk azumi ne a baki mu, ma bisa karancin man duk nan gurin mun sha wahala sosai, ba mai sosai a cikin garin Abuja da ƙetare ma duka kowa yana ta kuka a bisa ba mai ba mai. Amma sai mu rinka je a gefe ana cewa ministan mai ta biya kuɗin mai, alhalin kuma ba hakan din bane ba. In hakan din ne to ai mu gani a kashi ne da cikakken.
Sunana Ado Abubakar. Gaskiya mai muna shan problem gaskiya akan maganar mai, gaskiya tsakani da Allah. Gaskiya akwai matsalar mai iyawudin cikin garin Abuja dai, akwai problem na mai gaskiya.
To layi muke ta fama da shi gashi nan.
Baya kashe muku aikace aikacen ku?
Wallahi yana kashe, yana tsaida mana aiki gaskiya.
Kamar yaya misali?
Ba mai a mota ina zaka je? Wani abubuwan nan dole ka bari ka rufe.
Gaskiya an dade ana shan wahalar shi. Yanzu ma ga munan cikin dai layi, ba mu san lokacin da zamu samu ba, amma in Allah da zamu samu sai dai yana da wahalar samu.
Dogayen layi ne suka mamaye gidajen mai 'yan kalilan din dake sayar da man a nan birnin Abuja, yayin da mafi yawan gidajen man kuma ba sa ma sayar da man a gaba daya. Sai dai duk da haka akan ga motocin alfarma daya zuwa biyu suna shan mai a gidajen man da ba sa sayar da man ga jama'a. Kamfanin mai na Najeriya dai, wato NNPC, na jaddada cewar na da isasshen man da 'yan Najeriya za su sha na tsawon kwanaki 27 a mizanin man da kasar ke amfani da shi na lita miliyan 40 a duk rana. Kuma ya kara da cewar na daukar matakan kawo karshen wannan matsala. Kamfanin na NNPC cikin wata sanarwa da ya aikewa manema labarai ya yi kirarin cewar na da isasshen mai a rumbunan adana man da ke Fatakwal, Warri da Calabar, baicin karin radar da ke akwai a wasu wurare. Kamfanin ya yi bayanin cewar yajin aikin da kungiyar masu motocin dakon mai da na direbobin dakon man na kin dauko man bisa dalilan kudaden da suke bi bashi daga manyan 'yan kasuwar man shi haddasa karancin man. Gwamnatin Najeriya da yana kara jaddada matsayin kamfanin mai na NNPC cewar akwai isasshen man a cikin kasa, kuma a shirye take ta biya kudaden da 'yan kasuwar man ke binta. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala ita ce ministar kudin Najeriya.
Mun biya su naira biliyan 350 a watan Disamba, mun kuma biya su naira biliyan 31 na bambancin musayar kudin kasashen waje. Kana za mu biya su naira biliyan 100 da ma kudin ruwa na naira miliyan 56. Yanzu ma ina dab da zuwa in rantaba hannu don a biya, kuma ina jin 'yan Najeriya za su yarda cewa gwamnati na yin kokari sosai don kula da 'yan kasuwar man. Su ma 'yan Najeriya ne, kuma akwai bukatar su haɗa kai da mu.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To an gaishe Kamalu Hassan. Abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba ya tattauna da Professor Sani Garko na Jami'ar Ahmadu Bello da ya zo na Amurka taro. Kuma Ibrahim ya fara tambayar sa ne dalilin zuwansa na Amurka.
Akan yi wannan taro a watan 4, kuma ina gani an riga an ban wanda kaddatin 2008, kuma tun lokacin da na samu lokaci a watan 4 na kan zo wannan meeting, to shine abin da ya kawo ni yau. Kuma abin da ya sa shi wannan taro da wannan shekara a garin Boston shine taro da yake ita ainihin wannan kwalejin take cika shekara 100 ila da horar da likitoci.
To shin ko zaka kara mana bayani game da alfanun shi wannan taron?
Wato yana da mahimmanci sosai, ka san shi na America idan aka zo komai nasu sukan yi shi ne, watakila har watakila ya so ya wuce kima, saboda a kowane lokaci daya za ga aji ana koyar da kasidu, ana bayani sun fi guda 50 a lokaci daya. Dan ina ga gabaɗaya takardun da aka gabatar a wannan taro namu sun kai watakila za su kai 200 da wani abu kuma cikin kwana 3. Saboda haka fa'idan wannan abu ba ta misaltuwa, saboda duk yanda mutum yake dai bayan da za ka ce ka san komai da komai. haka.
Yawa to professor kai wani fani kafi baiwa muhimmanci ko karfi lokacin da kuke taron?
A gaskiya ni na bada karfi bangaren da na san shine nake mu'amala da shi a kullun, wato bangaren harkan ciwutuka da suka shafi hawan jini, ciwon zuciya, watakila da nasussuga. To da inda naga ana bayani akan wannan zan ruga da gudu in je in zauna in ji shehunan malamai suna bayani.
To professor, cikin abubuwan da aka gabatar, shin akwai wasu abubuwa na bazata kamar na ban mamaki hakan nan da kake ganin mutane za su yi sha'awar ji ko ba ta faninka ba?
Eh, to akwai abubuwa da aka yi magana, misali kaga shi binciken aikin likita kullun yakan zo da sabbin abubuwa. Kamar ni ta bangare na, akwai wani wata hanya da ake bi a hana jini dunkulewa ya je kawo matsala a cikin zuciya, wanda yake abinda su basu bincike suka gano wannan na'urar da ake makara ta azura ta hanyar jijiyar jini ta je cikin hanyar wajen bangaren zuciya haka na hagu ta je ta toshe shi. A America ma ba a bada watakila ba a basu izinin su fara aibayi da wannan abun ba, amma kamin dab da wannan taro sai kasance cewa an bada izini a watakila ai wannan din kuma suka faɗa, sai ya zama wato wani labari mai ban mamaki wanda mu dai duk da cewa ba zai yiwu a ce mun samu amfani da shi a can wajen wa, saboda watakila muna da dan harkan ci baya kaɗan da irin wannan, amma su dai watakila su suna ganin ci gaba ne gagarumi wanda aka samu.
Madalla kada shagala, ana tare da sashen Hausa ne na muryar Amurka da ke nan birnin Washington DC, kuma yanzu agogo ya ce karfe 1:14. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. To wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49.8 wanda ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu, a ce an fita da mun ba shigo da kuɗin ba.
Wato matsala ita ce wannan hukuma ta riga ta ji karfin kowa, sai wani da wani ake kaiwa, saboda tsabar an san nan ne ake almunda hal dukiyar wannan kasa.
To jama'a masu sauraron mu, barkamu da saduwa da ku. A yau za mu jingina batun kudaden maniyyata da ake takaddamar su a jihar Neja, mu sake juyawa ga batun dubban miliyoyin daloli na man fetur da ake zargin sun bata a Najeriya a hannun kamfanin mai NNPC. Batun waɗannan kuɗaɗe na ɗaya daga cikin muhimman batutu wanda wannan fili na ciki da gaskiya ya bi sawunsu, musamman a bayan rahoton kwamitin Nuhuri Badu da kuma fallasar da tsohon gwamnan babban bankin Najeriya mai martaba Alhaji Sunusi Lamiɗa Sunusi ya yi kan salwan cewar wasu kuɗaɗe masu ɗan karen yawa a hannun kamfanin na NNPC. Da alamun wannan magana dai bata mutu ba, domin kuwa shi kansa shugaba mai barin gado Goodluck Jonathan ya sa an fitar da sakamakon binciken da suka gudanar, sannan wasu manyan jami'ai a Bankin Duniya ma sun ce tilas shugaba mai jiran gado Muhammadu Buhari ya bincike kamfanin mai na NNPC sosai idan har ana son magance zarmiya da cin hanci a Najeriya. Masu sauraro, bari mu mayar da ku baya zuwa ga lokacin da mai martaba Sanusi Lamiɗa Sunusi ya fara fallasa bacewar waɗannan kuɗaɗen. Mu kawo muku shirin da muka yi kan wannan. Shirin da za ku ji ɗin, wanda zai faro daga batun wasiƙar mai martaba Sanusi zuwa ga shugaba Jonathan, mun fara gabatar da shi a ranar 20 ga watan Janairu na shekarar da ta shige, wato 2014. Tun watanni da dama da suka shige, shi gwamnan na babban bankin Najeriya ya aika wannan wasiƙa fadar shugaban ƙasa. To amma shiru babu wanda ya ce wani abu, babu kuma wanda ya yi wani abu. Daga bisani, shi ma tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya yi magana kan waɗannan kuɗaɗe a cikin wasiƙar da ya aikewa da shugaba Goodluck Jonathan, wasiƙar da har aka buga ta cikin jaridu. Wannan nema ya harzika shugaba Jonathan har ya nemi da shi Sunusi ya yi murabus daga kan kujerarsa. Daga bisani, su ma gwamnonin Najeriya ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar gwamnoni Rotimi Amaechi sun buƙaci da a gudanar da bincike kan waɗannan kuɗaɗe. Wannan kenan. Kafin mu shiga cikin dambarwa kan wannan kuɗin, bari mu azahara sashi akan yadda aka yi har shi wannan kamfani na NNPC ya kasance yana iko akan irin wannan dukiya ta ƙasa shi kadansa.
Da farko ya kamata mutanen Najeriya su sani cewa babu cikakkun alƙaluma na yawan kudaden da suke shiga asusun gwamnatin tarayyar Najeriya daga kudin da aka samu na mai. Dalilin shine akwai tsaka-tsaki, akwai shingaye, akwai hanyoyi da dama waɗanda akan bi wajen salwantar da waɗannan kudade kafin ma su shigo. Sanin kowa ne cewar ita hukumar kula da harkokin man fetur din Najeriya NNPC ita ke da wuƙa da nama wajen dillancin wannan man. To tsakaninta da mai sayan man akwai waɗansu dillalai. Dillalai din nan ba 'yan Najeriya bane, ba kuma a Najeriya suke ba. Ba kuma shago ko wani babban ofishi suke da shi a Najeriya ba. Illa iyaka a kasashen da suka shahara kamar Switzerland wajen dillanci da ajiyar kudaden mutane suke wucewa kamar wajen dillancin man Najeriya da shi mai saya. Idan mai saya kuma ya saya man daga wajen Najeriya ko daga dillalan da suke saida man Najeriya, ba kai tsaye zai biya Najeriya ba sai ya biya irin waɗannan dillalai na shingaye ko na tsaka-tsakai, sa'annan su kuma su ɗauki kamishin su su bawa Najeriya ita kuma abin da ta samu daga cikin wannan man. Ɗaya kenan. Na biyu kuma babu lissafi cikakke na adadin man da ake tono ake sayarwa a Najeriya ɗin. Dalili shine akwai matsaloli kusan guda uku. Ita hukumar kula da tonon man fetur tana aiki ne da kamfanonin da suke haƙar man, kowanne kuma akwai adadin da aka bashi da zai iya tona ya saida. Sa'annan tsakanin kamfanonin da suke safarar man su ma akwai dillalai waɗanda suke lodi. Tsakanin mai lodi da mai mai da kuma wanda za a kaiwa nan ma akwai wani shinge ko dillali a tsaka-tsaki. Kuma idan aka kai man nan aka saida shi, ba kai tsaye ne kuɗin zai shigo cikin babban bankin tarayyar Najeriya Central Bank ba. Akwai wanda zai shiga wannan asusu nasa, akwai kuma wanda zai shiga asusun kamfanin man Najeriya wanda shi kuma daga nan zai aikawa Central Bank wato babban bankin ƙasa adadin kuɗin da shi kuma ya samu. To a wannan tsakanin ake salwantar da kuɗaɗe saboda babu cikakken lissafi na adadin man da aka fidda, sa'annan babu cikakken lissafin nawa aka biya wane da wane kamishin daga cikin man da aka sayar.
Malam Ahmad Yarima Misau, tsohon ɗan jarida. Malam Abdulkarim Ɗayabu, shugaban rundunar adalci, ya ce 'yan Najeriya su yi hamdala da yake Allah ya aiko da wanda ya samu ƙarfin halin fallasa irin wannan abin, domin ba yau aka fara ba.
Wa'innan abubuwa ba bakin abubuwa ba ne, illa kamar yadda nake da ƙarfin imani a kai cewa duk lalacewar duniya ba a rasa na Allah. To wannan na Allah muka samu wanda yake tsoron haɗuwarsa da Allah, yadda da imanin da addininsa ya kallafa masa, kuma yake ganin kimar wato inda ya fito tun daga Kano zuwa arewa har zuwa Najeriya da shirin bukakin fata na duniya, har Allah ya ba shi ƙarfin zuciya ya fito da abin nan kuru-kuru. Amma an shayin irin waɗannan illa ba su kai girman wannan ba. To abin da zai ba da sha'awa shine dama abubuwa da yawa sun fara a baya. To wannan yawansa da za a ce dala biliyan 49.8 wannan ya kai a yi kasafin ƙasar nan na fiye da shekara biyu a ce an fita da man ba a shigo da kuɗin ba. To kaga idan ba dan Allah ya tabbata cewa ina da irin nasa ba, ko waɗansu da irin suka gabata, ko da dai yawan waɗannan bai kai ba, za a yi ƙoƙarin a kashe mu raba ne. To Allah ya ba shi ƙarfin imani da tsoron haɗuwarsa da Ubangiji, shi ya fito da abin nan ƙuru-ƙuru da duniya ta ci. Kuma abin zai baka sha'awa shi ne maimakon shugaban ƙasa da yake shi ne alhakin kowa da komai na ƙasa ne ke a ƙarƙashinsa. Maimakon i gode, i murna, i gaya zai i matsa, i karɓo wannan wai kuma shi yake so i rabu da shi. To kaga irin wannan ita ce babban masifar da take ƙalubalantar kowane ɗan Najeriya, in dai yana da imanin shi ɗan Najeriya ne na halal. Duk dukiyar nan gaba ɗaya ta mace ta mu duka, ba ta wani mutum ɗaya ba ce ko ta wasu tsirarin mutane. Saboda haka tilas ne mai tunanin wannan kuɗi ya aka yi suka kasance irin wannan, da duk irin tarihin za mu jijjigo tun daga farkon farawa mu ga irin waɗannan abubuwa da suka faru har zuwa wannan ya aka suka rika faruwa, kuma ya zan magance su.
To wai ta ya aka yi, kuma a wani dalili ya sa Abdulkarim Ɗayabu yake ganin wannan takarda da tun farko aka rubuta ta mai shugaban ƙasa ta kasance ta fito bainar jama'a?
To ai kamar yadda ya kasance shi ya aika masa watanni baya amma bai kore ba to kuma ina tunanin ka ai masa bisiyar kulli imai da ita aka buga ko kuma aka sanye da aka abuga abin da ke da shugaban kasa ba wai an fito da ta fili bane ya akai Obasanjo ya san da ita shine ai abin da yake tarjima akai yake zargin sunu islami da sunu cewa yayi likin din wannan takarda ga tsohon shugaban kasa Obasanjo to abin da shi shugaban kasa ne yanzu mai ci Jonathan bai iya tunawa ba shine Obasanjo general ne na soja kuma yayi mulkin soja na tsawon shekaru uku ko fiye kuma ya zo yayi mulkin farar hula shekara 8 kuma shekara 8 nan gaba daya ministan ko kuma ministry na mai ma'aikatar mai gaba daya shine ministan ta ba wanda ya dora shi yake kula da wannan
babbar magana mu koma ga shi kamfanin man na NNPC yanzu ashe akwai kamfani ko kuma hukuma kwaya daya tech a Najeriya da ke iya tattarawa da kuma sarrafa irin waɗannan kuɗaɗe haka kuma wanda yake da ƙarfi da iko fiye da yadda jama'a suka zata ga Ahmed Rima Misau
wato matsala ita ce wannan hukuma ta riga ta fi ƙarfin kowa sai wahi da wani ake kaiwa akan sa akidoji da ra'ayoyi ba kullum na siyasa ba ta kai ma da addini wani lokaci a wannan kasa kafin ka samu aiki da ya taka kara ya karya a wannan hukuma saboda tsabar an sannan ne ake almundahar dukiyar wannan kasa kuma mutanen Najeriya daga nan ake yaudarar su ake cutar da su kuma waɗanda aka ba su su wakilci jama'a amanar su kula da waɗannan hukumomi su ma ba sa iya yin komai dalili shine harkar son zuciya ce ta riga ta yi kauri ta yi karfi a harkokin wannan kasa
to a yanzu dai in banda kuka da kira-kira yanda gwamna Rotimi Amaechi na jihar Rivers yake kan a bisawun wannan kudin kusan maganar nan kamar ire-irenta a can baya ita ma tana neman ta mutu to amma shin wannan batun zai iya mutuwa kuwa a biyo mu a shiri na gaba
to madalla kafin mu karkare kuma ga labarai amma a takaice
to mun ji cewa ɗaruruwan ƴan mata da mata da yara ƙanana na ci gaba da karɓar taimakon agajin gaggawa a wani sansani bayan da aka ceto su daga dajin Sambisa dake kudu maso gabashin Najeriya mayakan kungiyar Boko Haram ne dai suka tsare su na tsawon lokutan da ba a tabbatar ba hukumar agajin gaggawa ta Najeriya ta ce an ɗauki matan da yara su 275 zuwa sansanonin Malkoho da ke yankin Yola domin ba su kulawar kiwon lafiya da abinci da kuma shawarwari bisa la'akari da irin akubar da aka ga samu su. Magajiyar garin Baltimore da ke cikin jihar Maryland a nan Amurka Stephen Rowland ta ce an kawo ƙarshen dokar hana fitar dare da aka sanya a yankin duk ko da yake masu zanga-zanga sun gudanar da gangami a wajen ɗakin taron da ke garin na Baltimore. Sai dai kungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Amurka sun soki wannan dokar ta hana fitar da aka sa a yankin na Baltimore. An ƙara samo wasu mutane hudu daga baraguzar rusassun gine-gine da ransu kwanaki da yawa bayan gagarumar girgizar ƙasar da aka yi a Nepal, a ciki har da wani mai shekaru 101 da haihuwa. ‘Yan sanda sun faɗa a jiya Lahadi cewar an samu wani mutum kilomita 80 a arewa maso yammacin babban birnin ƙasar Kathmandu. Mutane goma ne ruwa ya yi gaba da su a cikin tekun Baharum da ke mahaɗa da ƙasar Libya a cikin kwanaki biyun da suka gabata wannan dai daga cikin mutane 4,800 ɗin da aka ceto ne masu ƙoƙarin tsallakawa zuwa shiga kasture.
To madallar zakaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin amma kafin mu tafi bari mu yi wa abokin aiki na BBC da ke birnin Ikon Najeriya ta Asiya wato Umar Shehu ɗan Leman. Shi da Gali Sule dukkansu a Lagos na rasuwan kawun Gali Widi Jalo wanda ya rasu a Lagos ranar Juma'a kuma aka yi jana'izarsa a garin ‘Yan Lema a cikin jihar Jigawa. Allah ya ji kansa ya ramshe shi. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Sarfilu Hashin Gumel da ya taya ni gabatarwa da Chubahiro Diodone da ya ba da umarni sai injiniyan mu na wannan lokacin wato injiniya Jim Harman ni Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai an jima da hantsi mun dawo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.